الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي رفع بالعلم القدارة وجعل السنة اسما منيئا وأقام بالحجة ميزان الحج، ولا يميل ماء الحوائج ولا يقترب ماء الدجيج. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أظهر الله به نور الهدى وأدال بسنته ظلمات الردى، وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين وافيا، وعلى من صار على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو من أقوى على المحرم هجرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبودير الدليل حدود 40 دتقوس إن منشقا سابو شكرة مسلم تيكو وأن شيني شاتقوس وتنشد شكرة دبودون 20 دشدا وأن مصلتي مسجد أهل البيت والصحابة وأن الله إنه صارت إن مسجد ما تدعى حراسة كلتب صفات المرأة المسلمة في دوء الكتاب والسنة وأن شيني مدلسين 70 دترى أدار سنة يقباتا باب المكي تكيمنا مغانا وأن ما لما تكاو صفاتا 90 da uku shine mace kada ta idda ga kowa in ba mijinta ba ko ba ko da ko duk wani makusanci kar ya wuce kwana uku ko shine malam malama bayan ta kawo hadisi sai ta kawo cewa Ibn Battal ya faɗa a shafi 248 cewa al-iladu shine tarkul mar'ati zinati kullaha matta tabar kulliya gabaki daya min al-libasi nastifati a lokacin da mijin ke rasu in dai abu yana da alaka da kulliya ne to matta a lokacin dole ta hakuri da kulliya gabaki dayan ta wadidi da sa turare wanda mun san dama mawkifin shari'ar musulunci dangane da mace in za ta fita haramun ne ta sa turare mai kanshi wal huli da kayan kulliya wal kahan da kulli wa kullu ma kana min dawail jima'i eh duk wani abu da zai iya attractin din namiji ya janyo hankalinsa ya bayi zuwa ga saboda wannan ana iya saduwa da mace a lokacin da take cikin idda haramun ne ke amfani da shi yuqalu akan fi mar'atun had wa mahad domin an san cewa ba sai an sa ta hundun ba saboda namiji ne baya idda mace ce ke yin idda akwai abin da ba an ko bane kuna gane yo yawa وأباه النبي صلى الله عليه وسلم النبي هلت أن تهد المرأة على غير زوجها متتنا إن إدى نقوانا أكو وإن دسكي بامجن تبا من زوج محارمها وإن دسكي دا علاقة إتتزمنك ثلاثة أيام قوانتي قدا أكو لما يغلب من لوعة الحزن سبول أبندا yake rinjaye a wannan lokacin na rinjaye kona zuciya saboda wani lokaci ana iya samu a ce uba ko in ba uba akwai wani babba a familin wanda ya tsaya matsayin uba wanda za ku ga din rigimar da ta taso a kan shi take tsarin wannan lokaci a shafi 247 a irin wannan lokaci dan mace ta yi bakin ciki ba laifi ba ne balma hasabi haka ya kamata a ce din ta yi a wannan lokaci din saka waya hajjum da abin da yake shigo ta na ba zato ba tsammanin min alimul wajhi narata ɗi da ko ƙonan bakin ciki. Walar yujib za ta alaiha, shi ma wannan ba wajibi ba ne gare ta, an halatta yin haka babu komai ne. Wa hada mazhabul fuqaha, wannan shi ne mazhabar malaman fiqhu. Idan wani ɗan uwanki ya mutu, ko babanki, ko wani makusancinki, ba laifi ba ne a ‘yan kwanaki guda uku don duk wani abu da yake da alaƙa da kwalliya ko shiga mai kyau kin kaurace masa saboda damuwa. Wa haruma zalika min al-idadi ma fawqa zalika, to ya haramta wani abu na idda ga mace sama da haka. Kamar yadda kuka ga, idan aka saba maka aka yi maka ba daidai ba, kai aka sabawa, to babu laifi ka dan jajiki ka kaurace wa mutum kwana ɗaya biyu uku. Ba shi ma ne cewa bai halatta ga musulmi ya kaurace wa ɗan uwansa musulmi ba sama da kwana nawa? Amma in Allah aka sabawa, akwai lokacin da kukan ja layi da mutum, ko magana ku dai ne har ku mutu ba ku magana, saboda ya saba ma Allah ba kai ba. Yasa duk yadda Annabi yake da tausayi da jin ƙai da rahama, Ka'ab ibn Malik da shi da sauran mutane da za a tafi yaƙi, Annabi yake kowa ya shirya ga inda za a je, saboda matsalar munafikai. Idan manzon Allah zai yi nan, sai ce nan yi, in gari ya waye kawai sai shirya sai yi nan. Amma da zai tafi Tabuka, sai da ya faɗa ma kowa cewa ga inda za a je a shirya, saboda wahala. Saboda haka Allah ya kaito da kanshi cewa fi sa'atil usrati, lokacin da suka fita akwai wahala. Ka'ab ibn Malik ya ce Annabi ya ba da sanarwa ya ce kowa a shirya. Ya ce kuma ban taɓa samun dama da lokacin da ya kamata a ce na yi shiri don fita jihadi da irin lokacin. Ya ce amma ni'imar gona ta ɗibe ni, ni na je har gonan. Kuma yadda sama da shekara dubu da nau'in tsuntsayen da ke cikin gonan, da yadda gonar take, da yadda har yanzu za ka ga ruwa yana sauka a wasu gurare a gonar, haka gonar take. Kuma ko yanzu mutum ya shiga gonan, wallahi fita zai mai wahala. Ba wai a tafi jihadi ba, kana ciki kawai ba ka fita, akwai wahala, ballantana a ce jihadi za a fita. Wanda haka lokaci kowa ya fita, ya ce sai da ta kai a Madina ba ka ganin kowa, ko dai cikin waɗanda an musu uzuri saboda wata lalura, ko kuma wanda duk ka ga bai fita ba, to dama ana zargin munafiki ne. Ya ce yana da ƙarko sai na ji labarin Annabi yana dawowa. Tafiya ce zuwa Tabuka daga Madina kilomita 800, dawowa kuma kilomita 800. Idan kuka lissafa 800 zuwa 800 dawowa, za a tafi kilomita nawa? 1,600. To haka tafiyar take a wancan lokacin. Ya ce ina zaune sai ga Annabi yana dawowa, kawai sai na ji wani baƙin ciki da damuwa sun lullube ni. Ya ce kuma ni mutum ne da Allah ya bani iya magana, in na zauna gaban wani mutum a duniya in ba manzon Allah ba ne, kowa in dai zai faɗa ya faɗa. Ya ce wallahi sai na kare kaina. Ya ce amma manzon Allah ina da tabbas, idan na yi wa Annabi ƙarya, wallahi ina tashi wahayi zai sauka zai tona min asiri. Ya ce na zo muka gaisa da manzon Allah, ya ce muna gaisawa da shi ina kallon fuskar Annabi yana min murmushi. Sai na fahimci murmushi ne haɗe da fushi. Ya ce Ka'ab mai sa baka ji yaji ba? Ya ce wallahi ya Rasulullahi ban ga damar zuwa ba ne kawai. Ya ce saboda ba zan iya wa manzon Allah ƙarya ba. Ya ce saboda ina da tabbas in ni ƙarya da na tashi, Allah zai saukar da wahayi ya tona min asiri. Sai manzon Allah ya ce to tashi ka tafi ka je ka jira sai da hali. Ya ce da na tashi wasu mutane suka biyo bayana, suna cewa don me baka kawo Annabi uzuri ba? Ai wasu sun zo sun kawo Annabi uzuri ya karɓa. Ya ce sai da na ji kamar in dawo in ƙaryata mun samu babu. To shi kenan, sai da na ji kamar in ƙaryata kaina in dawo. Ya ce sai na tambaya na ce banda ni akwai wanda ya shamu kansa cikin irin wannan halin? Ya ce sai aka faɗi mutane guda biyu da na san mutanen kirki ne. Ya ce shi kenan. yace a cikin mutanen nan guda biyu ni kaɗai ne matashin da duk sun fi ni shekaru. Sai manzo Allah yace kowa ya daina musu magana. Dan uwanka wanda kuka fito uwa ɗaya uba ɗaya da matarka da ka ajiye a gida ka nemo abinci da safe da rana da daddare ka bata. Annabi ya ce a daina ma kowa magana a cikinsu. Ya ce wallahi zan zo masallaci a yi sallah da ni in zauna a sahun gaba. In an sallame sallah in ɗan kunno kai ko manzon Allah zai kalle ni in ji sauƙi. Ya ce amma wallahi da Annabi ya kalle ni ina kallon kallon na san akwai damuwa. To wannan yanayin da suka samu kansa a ciki kwana 50 da wani abu aka yi. Annabi bai musu magana kuma ya hana kowa ya musu magana. Yanzu ku kaddara ma cewa a lokacin kowa na mu'amala da su ba matsala, amma manzon Allah ya daina musu magana akwai matsala ko ba? To shi ya daina musu magana. Sannan kuma ya sa doka ya ce kada wanda ya ƙara musu magana. Don me? Sai don haƙƙin ba na Annabi ba ne na Allah. Kuna ganewa? To a haka nan gurin mace idan mijinta ya mutu ta idda ga wani mutum ya wuce kwana uku haram sai ga mijinta shi ma wata huɗu da kwana goma. A wancan darasin na faɗa muku muhimmancin wannan abu. Akwai wani kuskure da yawan mata kuke yi wa'inda na sha faɗa in cikin satin nan kaɗai na ga kisa-kisai har yanzu nan ina fitowa ma kowanne na ga kitsan wata yarinya ɗan shekara 20 ta kashe kakarta mai shekara wajen 90 da wani abu a duniya. Na kasa ganin me ke faruwa ne yanzu ya zamanto kashare ya zamanto yana wa mata sauƙi yanzu. Malama me ke faruwa ne? A cikin satin nan kawai muna da kisa-kisai guda uku irin waɗannan da na gani. Akwai wani ɗan sanda bawan Allah mutumin kirki. Mutumin nan mutumin kirki ne. Na san shi sani ta mu'amala ta waya amma yanzu ya yarda yana daga cikin bayan Allah mutanen kirkin da duk abin da ya taso a Najeriyance ke ƙarfafin mu na ba da shawara ya ba da shawara. To cikin satin nan da aka zo ana fira da shi bayan ya kammala aiki ya ritaya daga cikin abubuwan da ka ci karo da su wanda ba za ka iya mantawa ba za ka iya tunawa da mai. Bari ku ji. Kuna ji kuwa? Ana ji? To bari ku ji. To shi wannan ɗan sandan bayan ya rika ana fira da shi ne cikin abubuwan da ka ci karo da su a aiki wanda ba za ka iya manta da su ba. Wanne ne? To shi ne sai ya ɗauko ki ba da misali. To bari ku ji yadda kes ɗin ya faru. Bari ku ji.
Thank you.
Shi mutane magana da shi kunga saboda kawai ya kara aure sai ta gani to kawarta ta fada mata gashi ita kuma kawarta gayyato wasu da na kira shi mutane magana da shi sai ce min kuma yadda aka yi lokacin tunda yana neman ya zai zauna lafiya sai ta tata da rigima da ba wani abu da zai kai shi gurin waya ce ta aika unguwar da niyyar wayan na sun ya je karɓo wayan a can suka bi shi da sunan ya je karɓo mata waya suka kashe shi kuma ya ce mun nan da suka daddaba min wuƙa da aka ɗauke shi daga nan aka kai shi asibiti kuma ita ta zo ta tsaya a kan shi da sunan tana jinye shi ko da haka waɗanda suka yi aikin da ba su kuɗi sai a je a ci gaba da addu'a ga malaman subu kada da boka da malaman subu saboda kada abin ya tashi daga ba wata cikin wannan satin kusan kis guda uku kenan wannan na gani da ake da shi cewa mata sun kashe mazajen. Kuna ne? To, Allah ya ce yi. To, yana da kyau ya zan kuto mata su fahimci wani abu. Namiji yana da shafar rayuwa kusan guda bakwai. Shafi nawa? Shafin farko na rayuwar namiji. Akwai shafin abin da ya shafi alaƙa ce shi da iyayen shi. Daya shafi na biyu na rayuwar shi akwai shafin da ya shafi alaƙa ce shi da abokansa shafi na uku shafi ne wanda yake da alaƙa da neman kuɗinsa a rayuwa da harkar neman duniyarsa ya shiga can ya fita can ya haura can sannan akwai shafi na hudu wanda yake da alaƙa da abubuwan da suke sashi nishaɗi da farin ciki da wasu abubuwa sannan shafi na biyar akwai shafin da yake wannan tsakaninsa ne da mahaliccinsa wanda kowa bai da tadakkuri a ciki akwai abin da yake taka shi sai Allah duk duniya bai san kowa ya san me yake tsakanin sadawa da Allah shafi na shida shine abin da ya shafi ita kanta rayuwar har kallatta an gane da kuma rudin da ita kanta rayuwar ta gani shi to shafi na bakwai shi kadai kike da alaka da shi shine abin da ya shafi kike sai ƴaƴanki in kina da su to kun ga waɗannan da go shafukan guda shida mace kadai tana iya sanin su ne ta hanyar namiji ta hanyar aiki ba ta hanyar shishigi ba aiki zaki idan kika yi aiki yau da gobe shi ke iya ɗauko ki da kansa ya saka ki a babi tara yanzu yana buƙatar ki sani sai ki sani ya saki a babi tara sai ki yi me sai ki sani
amma in ba shi ya dauko ki wayannan babu bukan sai kike so sai kin fada da kanki to nan nan zai maki da Allah dole ki samu tsara inda za ku gane haka in nan nan cikin ku duk wacce take da miji yana da uwa wanda ki zanta su a cikin ku duk abin da yake ci zai fada muku shi akwai me yasa ba ku so saboda akwai shafin da ya shafe ku akwai kuma shafin da ya shafi wannan alaka sai shi da wa shi da iyayen shi an fahimta Allah ya sa a fahimci yadda abubuwan suke tafiya wasu suna so mu ka sani to a ai na ce miki mace aiki za ta yi tana so sai ta sani ko to in tana so ta sani to aiki za ta yi in shi da kanshi ya janyo ta ya ce ka shigo don ta sani don ta sani lokacin ba matsala amma in ku je ta shishigi ta yi bai da buƙatar ta sani ta fi ta sani to dole sai ta samu wa sai ta samu matsala wa ƙala rahimahullahu ƙala ibn al-munzir ya ce ajma al-ulama malamai sun haɗu ko ghayr al-hasan إما الإمام حسن البصري على من الطيبي أكن هنا ترعري وزينة كل للحاد أجمع تدة في الأجدة إلا ما ذكر في حديث أم أطية أطية سيعب أن أكا أنبتت في حديث أم أطية مما رفق صلاحة تكين أبن أكا يلنغو ميغا إتمت في عند الطهول لوكا تنتلكي من المهيد دجزين الآن في النبضة من القصد أساموني ينكي na ainihin wato turaren al-qusti li'an al-qust laysa min al-tib wa suna ganin bai cikin turare allazi wato muni admin wanda aka hana mace wa inna ma tasta'mil al-qust mace za ta amfani da wannan ne ala sabil al-manfa'a akan hanya na amfani wa dafkar rawa'ih wato zafirati wa nazafa da kuma dan ta amfani da shi ta tunkuɗe wari da kuma tsafta wa qali rukhsa laha fi dhuhn amma tarangumi akan abin da ya shafi mai bima laysa bi tibin man da bai da alaka da tarare inda nau'in mai girbi ne akwai man da mace za ta sa yana da kanshi ko akwai man da mace za ta shafa bai da kanshi shi yake cewa hada qawlu ata wa zuhri wa malik wa shafi wa abi sawr in jimalama qala malikum malikum yace kada hana mutuwa an ha zaujuha bizaiti wacce mijinta ya rasu tana iya amfani da mai wa shibri shi ma nau'i ne na ainihin wato tsiri sana akan ci a shibri da ma'anan alqita'atu min as-sawd wani yanki na tafafi wa ma shibaha dalika da abin da ya kama da wannan idan lam yakun fihi tibun in ya zamanto babu kanshin turare tattare da shi قال مالك الامام مالك يتي وبلغني ان ام سلمة زوج النبي كانت تقول تاتي سنه سوى تجمع المراه الهاد مجشي ادى تكن تارا وتو تكن تتورا اسها كان تتنا اي امفاني بالشبرك والزي نادوبا نا غني wannan ashibrik wani nau'i ne na fulawa haka da suke amfani da shi ko wani dan itace amma kuma yana iya ba da yanayi na tsafta amma kuma bai ba da yanayi na kanshin turare wa zalika laysa bi tibin wannan ba turare bane wa qala ata ata ya ce tamtashitu bil hanati wal katmi mace tana iya amfani da lalle da bakin abu wa qala malikum malik ya ce la tamtashitu bil hanati wal katmi wala bi shay'in mimma ya hatamu ba za ta amfani da lalle ba ko wani bakin abu haka kaman daji ko kuma abin da zai iya sa amfani da shi jikin mace ya ja wa inna ma tamtashiku bis sadri yace firiti amfani da magariya ko na hauki da makamancin wannan mimma la ya hatamiru fi ra'si wanda ba zai sa kanta ya ja ba wa naha anil kitabi ya hana dangane da abin da ya shafi wajen mace ta taje gashinta wa karihal al-khitab ibn umar al-khitab wato shine azinatu wat talbin yin kwalliya da kuma canza launin abu bistikidamin wato ta yin amfani da lalle ko wata ciyawa an gani lalle ko na in wani abu na tsiri wanda zai sa hannun mace ya canza ko gashinta duk wani abu da za a amfani da shi mace tana cikin idda wanda zai sa gashinta ya canza ko yanayin kallon hannunta ya canza to ba a yi wa ummu salma wa urwata wa sa'id ibn al-musayyib wa qala ibn al-munzir wala nahfadu ba mu kiyaye ba an sa'iru ahli al-ilmi fi tarika khilafan dangane da sabani a cikin irin wannan inda yanzu ai yanayin nau'in lalle da ake yi akwai wanda yakan sa hannun mace ya jafo ko akwai kuma abubuwa da ake amfani da su in farati a zo a zana abu na nau'in baki a jikinta wannan in ana idda duka mace ba za ta yi ba wal khitab dakhilun fi jumlatiz zina al-manhi anha daka wannan nau'i na canza kalar jiki ya shiga cikin kwalliya wanda aka hana aka ce mace ba za ta yi ba in dai mijinta yana idda qala ibn al-munzir ya faɗa yake wa ajma'u malamai sun haɗu ala annahu la yajuzu laha al-libasu bi halatati amfani da tufafi ba al-musbaga wanda aka rina wal musaffar da kuma wanda aka sa masa turare wanda yake tashin kanshi illa ma subiga bisawadi fi tufafin da rina shi aka yi koma baki to wannan ba laifi ana iya amfani da shi wa rukhisa fi sawadi ko wa rakhasa fi sawadi yayi rangwane a cikin bakin tufafi Urwatu bin Zubair wa Malik wa Shafi wa kariha az-Zuhri al-Imam az-Zuhri ya karhanta lubsa sawadi sa bakin kaya wa kana ko kuma kayan da yake ba baki ba a rina shi koma baki in mace ta amfani da shi lokacin da take cikin ilha wa kana Urwatu yaqulu Urwa yana cewa la talbasu min al-humrati mace ba za ta sa tufafin da yake ja ba illa al-asab wannan al-asab din wato nau'i ne na yadi da suke amfani da shi a wannan lokacin ko mayafi da ake yi daga Yaman wannan sai an saka tufafin tukunna kafin a zo a dinka shi a da nan watakila wanda suke da ɗan shekaru sun san yadda ake yin saka a wasu kofar gida tun daga ita kanta audugar ko wa qala as-Sauri al-Imam as-Sauri yake cewa tattaqil masbuga tufafin da aka rina za ta kiyaye illa sauba asabin sai tufafin da aka yi shi daga nau'in yadin da suke magana ko kuma wannan mayafin da ke zuwa daga Yaman az-Zuhri yace la talbasu al-asba wa huwa khilaf lil hadisi da haka malaman da suke rangwame cewa wannan tufafi na al-asab din za ta iya sa shi yace wannan sabanin hadisin manzon Allah ne wannan yace wato sabanin hadisi ne malama ta dauko maganar nan Sharh al-Bukhari ibn Battah a mujalladi na 13 Shafi na 14 anan ta dauko wannan magana kaga wannan yana nuna muku malama na ta rubuta littafin nan tabbas bincike ta na karatu shi yasa ta iya rubuta wannan wa yasa ta iya rubuta wannan littafin so babu na 94 babu min sifatil mar'atil muslima annaha ra'iyatun fi baiti zawjiha makiya ya ce mai kiwo ce a gidan mijinta wa mas'ulin an ra'iyatiha kuma za a tambaye ta abin da aka bata kula ba da shi a shi ne dalilin ɗauko ta a ajiye ta عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله يقول كلكم راع دكم كمك يا يعني ومسؤول عن رئيته إذا أتم بيمة دنقني لأبن أكبرش كل وادشي فالإمام راع شو قبا مك يا يعني ومسؤول عن رئيته كما سي أنتم بيش دنقني لأبن أكبرش كل وادشي هنا قال يوا ita kuma din ta bangaren abin da ya shafi shugabanni ne na ƙasa dukkan gwamnatin da ta san abin da suke mafi ƙaranci dole sai ta kiyaye wa mutane abu guda shida abu na farko shine addininsu yana daga cikin dalilan da yasa Allah ya ce ai jihadi akwai abin da ake ce masa manufofi guda takwas saboda dan adam in ba addini a doran kasa to sai ya jihadi abu na biyu tarewa mutane rayukansu an gane duk lokacin da aka waye gari rayukan mutane na tafiya a banza to sai ne ya jihadi wannan fa shi yasa ba dan a rayu ne Allah ya sanya ka'ida duk wanda ya kama wani ya kashi a kashe shi yana daga cikin dalilin da yasa kuma bannan nan tana ta yaduwa a kasan nan ko dazuna faɗa mu wani nace yanzu inda wata za ta kashe wata Allah ya kiyaye aliya akai kotu ga hujjoji ga dalili sun kisa alƙali ai shari'a ya sa hannu ya ce hukuncin ta kisa ko rataya to mutum na ƙarshe in a jaha ne da zai sa hannu a kashe shi ne gwamnan jihar wayannan kuma na rantse da Allah ba wani wanda zai sa hannu a kashe wani yasa tun da kuke ba ku taɓa ganin an yi shari'a da wani banan ya kashe wani mutum na ƙarshe da ya kamata ya sa hannu a kashe shi ne gwamnan ya sa hannu a kashe wani to ta ina ne za a zauna lafiya Allah ya ce wa mutane wa lakum fil qisasi hayatun a cikin qisasi akwai rayuwa ya ulil albabi ya kuma abu ta hankali ba wannan zuwan da nayi ba wannan na aikin hajji ne wancan zuwan da nayi a madina ni na je filin da billahi alladhi la ilaha illa huwa shi wannan filin amfanin shi kawai duk wanda za a sauke kan shi a kawo shi gurin wadatan mutum ya yi laifin da ko suka kama shi da kwaya ya shigan musu da ita ƙasa aka je kotu ta tabbatar shi aka kama da ita ko su kama ka da harkar bokanci ka shigan musu ƙasa ko su kama ka ballanta na kisa na rantsi muku da Allah a Saudiya ba ɓan da yake da alaƙa da jinin sarauta in ya kashe wani idan ko gaba a kashe shi ba sai dai in uwanki su ce sun yafi a biya su diya amma wallahi in ba haka ba sai yadda kawai zuwa za a yi a zo da mutum filin nan a sa mai wani abu a rufe fuskar sa a sunkuyar da shi akwai wanda aikin suke nan da aka ɗauke su akwai takobin da suke amfani da shi sunansa ga yawa jini na wuce wallahi in mutum ya daga takobin nan in ya samu wuyan mutum ya daka sai takobin ya wuce jini bai fito ba kuma a bayyana ga jama'a rai wadda aka goban an ce mutum ya je ya kashe wani ba wani ɗaki za a shiga ba a sanya a filin Allah kowa ya zo ya kalla a san ku yadda mutum to idan ana yi a nan ƙasar ba musamman lokacin mulkin sojoji in mutane sun yi sata ta tabbata yan fashi ne sai a ji a ɗaure su a dulo don za a daina wannan kuma wannan shegantaka fa turawa ne suka kawo ta sai suka ce waya za a yi wani ya kashe wani wai shi ma a kashe shi wai tun da ya riga ya kashe shi wai in an kashe shi wai an yi asara ne ka ji lissafin banza ba to wannan shi ne abu na biyu shi yasa yanzu yadda nan a ce wani ya mutu a unguwan nan da ku da yan uwanku ku yi magawa sallah ku ɗauke ta ku kai makabarta ku wallahi a can bai yiwa wallahi bai yiwa in an muku mutuwa a nan gidan hakkinku ku sanar da hukuma an yi mutuwa hukuma ta turo mota a ɗauki wanda ya rasu akwai inda ta ɗauki mutane tana biyan su albashi aikinsu kawai shi ne duk wanda ya mutu a kawo shi su mai wanka in an mai wanka a ɗauki gawar a kai ta masallacin harami shi yasa da sallar asuba da azhar da la'asar da magriba da isha'i ما mafi yawancin an gama sallah kullum sai ka ji ana as-salatu ala al-amwati yarhamukumullah. A zo a yi sallah an gama sannan sai ku ɗauki gawan mota ta sake ɗauka ta gwamnati ta kai makabarta sai ku haɗu ku ‘yan uwa sai a binne gawan. Amma a ce wai mutum ya mutu, wai ba a ma san yadda ya mutu ba, hukuma ba ta da tsarin yanzu a nan unguwar a shekara mutum nawa suka mutu. Ai bai ma yiwuwa. Wani yana ban labari mazaunin can ya ce min akwai lokacin da wasu suka kashe wata yarinya suka gudu daga ƙasar suka tafi Misira suka bai suka zauna. Daga nan aka tashi wanda suka jami'an tsaro ne suka tafi suka je suka zauna da su kusan shekara biyar suna mu'amala da su. Har sai da suka saki jiki suka kulla mu'amala da su ta cewa za su dawo ƙasar za su kulla kurɗa ta kasuwanci. Tsakanin inda suka yi kisan da inda suka yarda za su dawo su gaba da rayuwa ya fi kilomita 1,500. Suka dawo da sunan cewa suna ganin kamar abin ya wuce za su dawo su koma rayuwa tsakanin nan da can. Ba su san cewa ko da suke rayuwa ba a shaidu wannan mutanen a Misira tsawon nan shekarun jami'an tsaro suke alaƙa da su. Walakalan da suka duro Jidda da nera in sun sauka daga Jidda su yi waccan ire wannan idan sun madda suna sauka a Jidda aka kama su saboda rai ƙwaya ɗaya. Kaza shugabanninmu na Najeriya wallahi akwai aiki a kansu a lahira. Allah ba zai ce wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu ba illa bil haqqi. Kar a kashe wata rai sai da Allah abinda sai inda dalilin kashe ta. Sana a waye gari shi maganan an kashe wani an kashe su wani ai yanzu kaman yana so ma ya zama mana ruwan ba na duwan dare ba kaman yana so ya zama mana a kai lokacin da dan an ce an kashe wani ba wani wanda ke jin wani ba da jini. Haka ake so a kai. To wannan haƙƙi shugabanni ne Allah shi ya tambaye su a kan wannan. Yanzu dai yadda mutum yake son Buhari yake ƙaunarsa. Duk ɗan adam ɗin da kuka san an kashe a lokacin shi ba, a shekara takwas ɗin nan ba, wallahi Allah sai ya tsira shi ya tambaye shi a kai. Wallahi wannan shekara takwas ɗin da yana shugaban ƙasa, dillan da kuka san ta mutu yana shugaban ƙasa, wallahi sai an tsira shi an bai tambaye a kanta. So ba abu ba ne wanda yake mai sauƙi. Saboda haka abu na uku shine dukiyar mutane. Ko? Na huɗu shine mutuncin mutane. Na biyar shine tsarewa mutane hankalinsu. Yasa aka hana shan ƙwaya kar a sha ƙwaya. Yanzu ɗaya daga cikin masifinmu da matsalarmu yana cikin abin da yake da mugun tasiri da ba da gudunmawa wajen aikin laifi shine akwai matsalar shaye-shaye. A ta wannan yan bindigan da ake ta fama da su, wallahi wani abin na rashin imani da kuke gani akwai tasirin ƙwaya a ciki. Kun gane? Allah ya sa mu dace. Wal mar'atu fi baiti zawjiha, mace cikin ɗakin mijinta ra'iyatu, ita ma kulawa aka bata. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, za a tambaye ta akan abin da aka bata kulawa da shi. Wal khadim bi hidima yaro fi mali sayyidihi, a cikin dukiyar mai gidansa ra'in kulawa aka bashi. Huwa mas'ulun an ra'iyatihi, za a tambaye shi abinda aka bashi kiwo. Qala, sai yace fa sami'tu ha'ula'i min annabi, na ji wa'innan daga annabi. Wa ahsibu annabiyya, yace na tabbatar ko manzon Allah ya ce war rajulu fi mali abihi ra'in, mutum akan dukiyar babansa makiyayi ne. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, kuma sai an tambaye shi kulawa da abin da aka bashi. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Qawluhu, maganar annabi da yace wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun, mace a cikin gidan mijinta tana kiwo ne. Ai bi husni tadbita, da yadda take da kyakkyawan gudanar da abu. Fil ma'ishati, wajen yara a rayu. wannusi lahu da kuma yi wa mutum abin da ya dace dan nasiha yana daga ciki shine yin abin da ya dace shi yasa Allah ya ce idan nasahu lillahi wa rasulihi idan suka yi nasiha gawa la Allah da manzon Allah wa shabqa alaihi da kuma jin tausayin wa mutum wal amana da kuma amana fi malihi dukiyarsa wa hifzi iyalihi da kiyaye iyalansa wanda ya shafi ƴaƴan da ta haifa har ƴaƴan da bata haifa ma in dai yana da alaƙa da mutum to ya zama dole ne ta bi tsoron Allah ta tsare wanda na sha faɗa na ce cikin mushkilar da aka samu mu da mun ku yanzu ba ku da tsoron Allah akan ƴaƴan da ba ku haifa ba eh in kwanan nan da kuke a social media wata yarinya ta gudu daga wata jaha ta zo nan garin dalilin da yasa ta gudu mamar ta ce ke daukar ta da kanta ta kai ta wajen wasu a yi amfani da ita ta karfi kudin eh wa ziyafihi da bakinsa idan sun zo wa nasiha da kuma ita karan kankin kanta uwa an gane to yarinyar ce take ganin ba daidai bane ta gudu amma uwar ce ta zafin mata haka take so ta yi eh sai zan sha faɗa muku na ce bincike ya nuna idan uwan mutum ta kirki ce baban shi in lalacewarsa ya kai Fir'auna wallahi ba zai mai kowane tasiri a rayuwa tunda ke kun yanzu mace idan na mutum tana da yare ita tana da yare dallan muka yi faɗa in ɗan ya taso don Allah ya ranwa zai fara ya ɗau wasu ma cikin kuma gajensu ba zama suke ba wani a sati yake gari so biyu wani sai ƙarshen wata ma yake gari ya wani ma in ya tafi watanni yake kafin ya yi mai ya dawo kuma yana cikin muskilar da ake samu eh malan su yi ƙoƙari gurin gina tarbiyya musamman in aka ce an samu matsala da mace ana rashin zaman lafiya to kallon za ta yi me zai bata wa mijin akwai wadda wallahi ko ɗa'ir tarbiyyarsa za su rushe su lalace in dai shi zai bata wa mijin sai ta yi ana yin haka ko ba yi ana yi ba abin da ya dame ta ba dai ran shi zai bata ba wallahi sai ta yi idan akwai wani littafi da na gani abin nan shine Iftila'ul Akhyar wato min nisa'il ashira mutanen kirki da Allah ke jarraba da matan banza a sharare an gane to wannan yana ciki to da haka sai ya zamanto ana samun wannan problem kuma wallahi bincike ya nuna mutum imaninsa imanin babansa in ya kai imanin Abubakar Siddiq in uwarsa ba ta kirki ba ce wallahi da wuya ya zama mutumin kirki da wuya ya zama mutumin kirki yara in yi taso eh yanzu kwanan nan na ji an yi wani kisa a Sokoto abin da ya faru ke a kan kuɗi ne da bai taka kara karya ba ko 2000 kuɗin bai wuce ba kan irin roba ne wannan ake rigima ba amma uwar ita ta tsanta ta san ba mai jin magana ba an ce ta bari wani zai biya kuɗin sai ta ce ita yanzu kina bin wannan bashi sai ke sai zo gaba na sai na ce ki bari ne zan baki sai kika ce ko ne zan biya ba ki so in ba ita za ta biya ba wallahi ba ke da ba to dala to haka aka yi wani ya ce zai biya ta ce ba ta so ita dai wancan din ta zo ta ɗora ɗanta cewa ga abin da take so je ma wancan nan wancan nan kuma ya je samu wancan ya kashe shi don ga Allah ya kiyaye babu min sifatil mar'atil muslima yana daga cikin sifar mace musulma rahmatuha tausayinta bi tifliha dangane da ƙananan ƴaƴanta wa taqbilihi wa mu'anaqatihi da sumbantarsa da rungumarsa ƙaramin yaro wannan kan babu mata na ƙoƙari yasa Allah ya yi ku da wannan raunin haka don ku iya mu'amala da wannan Allah ya ji kan Malam Idris shi yana mamaki ka ga yaro a bashi nono ya shigo ya ki Allah ai yace wannan ai ne wurgar da shi zan yi ko kuwa yace wurgar da shi zan yi wallahi eh kuma Allah da hikima sa sai ku haka dan ya zaman to ku kai la ku dauka wannan wannan magwarmai ko kuwa saboda haka in namiji ne in yi tsalla sai ya ke shiru wallahi wani daga safe zuwa da sai baballa yaran ko kuwa wala ka sai zan go lokaci da zalan mace ta tafi ta bamma mutum yara kanana guda biyu kun wannan ya fara kuka baka gama lallahi shi wannan ya dauka to sai ka rasa sanin to sai na zaka fara ya ra'ayi su ana abi hurairata radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallama قال النبي خير النساء ما في الهير ما ترك من الإبل وإن سك حوراكما صالح نساء قريش ما تن قريشا وانا كيركي سيت النبي أهناه ما في توسينس على ولد في سجره أكن أنا من يارو لو كتن ديكي تكين يار انتسا ما في توسينس سنو أرآه ما في كياي وسو ala zaujin akan miji fi zati yadihi a cikin abin da ya shafi zatin hannun shi miji wanda wannan cewa wa ar'ahu ala zaujin fi zati yadihi ya kunshi shi ne aktsaru riayatan mafi yawanci wajen kiyayewa wasiyana da kulawa limali zaujiha ga dukiyar mijin ta fi naqafati wajen in ciyarwa za ta yi ko mijin benin ta san ya kamata ta dauka ta bayar tana da ka'idan idan an faku lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika me za ta tsaya tsaka tsakiya sanin husnul tadbiri da kuma kikkiawan gudanar da abubuwa amma akwai mata nawa ne za ku ga in maza dukiya ta mazan su ci alalata in ya dawo yana magana sai ta ci ta bata sanya a cewa wannan yaron ya kama wani hannun cibi ko wani hannun kujera ya balle wannan ya kama kara ya balle kuma wallahi da ita take sa kudin ta sai ba za ta bari yaron su haka ba amma saboda ba kudin ta bane to shikenan da amma za ka baballa ta baballa bai dame ta ba ko to kun ga sai annabi ya nuna mafi alherin mata na Qurayshawa na kirki matan da zai zaman to suna da mugun tausayi ga kananan yara ko sannan kuma suna da kiyayewa akan miji fi zati yadi wanda ya kunshi kulawa da dukiyarsa da duk wani abu wanda yake da alaka dawa da shi ainihin wato miji din wa an umar bin khattab qala yake cewa qadima ala nabi sallallahu alaihi wasallam sabiyu idan an ce sabiyu shine bayin da aka kamo ta hanyar yaki to faida mar'atun min as-sabi sai ga wata mata cikin matan da aka kamo a matsayin fursunonin yaki ta halibu sadiyaha taski wato tana ta tsununan ta tana shayarwa ma'ana shayarwa take tana da ya idan wajada sabiyan fi sabi sannan idan ta samu yarinya daga cikin ko yaro daga cikin wanda suke fursunoni ne na yaki akhadat sai ta kama ta dauki yaron fa'al saqatu bi batniha sai ta dau rashi a jikinta wa arda azu sai ta shayar da shi ma'ana ita tana cikin fursunonin yakin da aka kawo amma da yake tana da nono sai ta dinga tatsan nonon di yaron da ta gani cikin wanda aka kamo din sai ta dauke shi ta rungume shi sai ta shayar da shi فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله يكي تيمسو أترون هذه طارحة ولدها في النار إن وانا ما تنقنا غنن ذات إيا توقع لن تتساش أوتا إيه أي كون سنجانا تكين لو يوم متاني قداب شيدة النبي بعد الأباري جاري لي سنجي ما غنى بند النبي إيسا هو أفي جريجو ko sannan akwai a karkashin kissa da rabbu gulami na ashabul kafi ashabul ukhlud da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ai kun garamin da aka kunna wuta aka haka aka sa saboda yadda matsalar take da girma da Allah zai fara magana sai da rantsuwa ta wasama'i zatul buruji na rantsi da sama wacce ake lissafin taurari na shekara da shi Allah ya rantsuwa da walyomil mankud na rantsi da wannan da sai ya zo saboda akwai sakamako wa shahidun wa mashhud Allah ya rantsi da wanda zai ba da shaida da wanda za a ba da shaida a kansa sai tila ashabul ukhdud wa'annan ma abu tarihi ya dan an tsine musu annari wuta zatul ukhdud ma abu ciyar ruwa saboda rijiya suka haƙa ma sannan suka kunna ma wuta a cikin rijiyar ita rijiya a zo a ce ka shiga ko ba kunna ko mai musifa ne to ballantana an haƙa rijiya kuma an kunna wuta ciki kuma a ce baka da zabi sai ka shiga sai sa Allah yake sannan irhum alaiha qu'ud lokacin da suka samu gibi suka zauna Allah yake wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud abinda suka aikata wa masu imani ba wai umarni suka bayar ba ba sa nan ba su san me ya faru ba a gaban su abin ya faru a haka wuta rijiya a kunna wuta su koma gefe a ce wa mutum ya zo ya shiga kana kallo baka da zabi sai dai ka dako tin is kana ganin ga wuta na ci a rijiya haka za ka haƙuri ka fada haka aka shi da aka babbace garin gaba ɗaya to a ciki shine annabi yake ba da labarin cewa akwai wata mata da take ɗauke da yaro ta zo ta kalli wutar ta kalli ga ƙaramin yaro tare da ita ya za a ita iya faɗa wannan wutar haka ta je ta dawo har sai da yaron ya buɗe baki ya mata magana ya ce mata ya ummi isbiri fa innaka ala alhaq ya haƙuri a je kawai a shiga wuta kake damu ina kan gaskiya to shi ne sai manzo Allah yake cewa to yanzu kuna ganin wannan matar da Allah cikin kuwa ce ce na za a iya kunna wuta ta ɗauki ɗan da ta haifa ta jefa shi cikin wutar tana kallon wani wace ce ba wacce za ta yaku tazan nan nake sauraron wani ɗan kasuwa cikin jarabobin da ya samu na rayuwa yana faɗar daga matashi kaza ya ce lokacin da ya samu wata jarabawa akwai wanda ya je gurinsa alhaji ne yana lallashinsa ya ce shi wancan alhajin yake faɗa mai cewa ya taɓa samun matsala a harkar kasuwanci aka kawo shi Kaduna aka kai shi prison ita aka mahaifi shi ta baro Kano ta dawo nan garin ta zauna tana yin kosai tana siyarwa ba don komai ba saboda kawai don duk sati ta samu take ta ganshi ita wallahi duk wanda cikin ku mai rabu da ƴan shi lafiya ba ya asara to shine sai yake cewa a tarauna hadhihi tarihatan walad hafin nadi qulna la wa hiya taqdiru ala alla tatrahu wallahi ba za ta iya ba matukar tana da iko ba za ta yi ba faƙala sai manzon Allah ya ce to lallahi arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha to Allah ya fi jin tausayin bayi di yadda uwa ke jin tausayin ɗanka kuna ganewa shi yasa ya buɗe kofofuffuka da dama kai aiki mara kyau ɗaya yana nan a ɗaya mara kyau mai kyau kuma a fara lissafi daga goma abinda ya ɗari bakwai abinda ya yi mai abinda ya yi sama kuna ji shi yasa wani aka ce mai da za a je lahira ka yi laifuffuka a kawo ka a ce za a yi maka lissafi amma ga Allah ga mamarka da babanka kun dai san alaƙar uwa da uba da ɗansu ko sai aka ce masa hisabun wa za a ka ɗauka in an baka zafi sai ce na Allah zai ɗauka sai aka ce mai dari yadda saboda ya san shi Allah shi ne arhamur rahimina in kuna son ku gane haka ku kalli isar annaba a wajen Allah aka yi masa abubuwa a Uhud annabi ya ɗago kai yana cewa Allah ka ƙine ma suwana Allah ya ce wa annabi laysa laka min al-amru shay'un al-amru sa'iba han duka yake ba ko su tuba in Allah ya ga dama ya karɓi tubar su ko yayi musu azaba amma ne su yanzu azzalime ne amma al'amarin ba hannunka yake ba wa ana Aisha qalat take cewa dakalat alayya mar'atu wata mata ta shigo guri na maha ibnu sanillah tana da ɗan mata guda biyu tasalu tana neman sadaka dan Aisha ta ce falam ta jikin shi an ghayra tamratin bata samu komai a guri na ba sai da bino fataitu ha iyaha sai na dauki wannan dabinan na mata fa qasamataha bain ibnatayha sai ta raba wannan dabinan tsakanin yan matan nan guda biyu walam ta akul minha ita bata ci komai ba kun maqaman fakhar sannan ta miƙe ta fita fa dakhala annabi sallallahu alaihi wasallama alaina annabi ya shigo fa akhbartuhu sai na bashi labari fa qala fi manzan Allah yace manubtili min hadhihi albanati bi shay in mutumin da Allah ya jarrabe shi da wani abu na mace kunna lahu sitran min an-nar to sai sun zama masa wato shamaki na shiga wuta gobe al-kiyama qala al-hafiz ibn hajar fil hadisi ibn hajar yake cewa cikin wannan hadisin ta'khidu haqqil banati wato kula da karfafa haƙƙin ƴaƴa mata lima fihinna min ad-da'fi saboda abin da ke cikin ƴaƴa mata na rauni ai dalilin ne sa aka ce mace wani ya aurar da ita kacce aurar da kanta to da akwai rigimar da in ta taso ana buƙatar wani ya yi mai wani ya tsaya mata galiban mafi yawanci ana alƙiyami dangane da tsayuwa bi masalihi anfusihinna da maslahohin kansu yana ciki in aka ce muku 'yan shekara sha ne to kaso goma daga ciki dai shi kaɗai in za ta zaɓo miji za ta duba abin da ya dace ta zaɓo tara na rantse muku da Allah dishi mai za su faso na faɗa muku na ce akwai wacce ba aka kawo ke ɗinta nan guri na wani ne anyi ya fito ta fito ya fito ya aure ya ƙi fitowa kuma iyayen sun yarinyar ta rabu da shi ta ƙi rabuwa da shi da aka zo na tambaye ta me yasa kike san shi wata fi tana san shi saboda wakai sunansa Amir wai wallahi ita duk wanda take gani Amir wai karami take gani Amir ba ta taba ganin babba Amir ba sai shi wannan shine hujja da dalilin da yasa take san shi wannan shine dalilin da yasa ba aure zai ba anyi fito ya ki fitowa wannan shine hujjar da anyi ta kuma ta rabu da shi ta ki rabuwa da shi an gane? wadda kamar ta ce za a haife ta da taso ta girma rana ɗaya su ci karo da wani a hanya ta ce tana son shi iyayen ta su ce a'a ta ce wallahi ta yadda saboda shi su saba da kowa a duniya ana yi haka ko ba yi? ana yi? yasa jiya nake faɗa nake cewa mutane suka tattanza abubuwa sai abubuwa suka tattanda kuma sai suka zo kullum suna ta koke-koke don mai abubuwa suka yi mai suka canza su suka canza din na asalin rigimar da ya taso wata ƙungiya aka ce ta yi magana ta so soke aure na ce ku yi irin su uzuri da addu'a ba zai ne su yi musu ya kamata a yi ba da mummunan magana akwai jahilci na kusa rashin sanin addinin da kuma duk lokacin da mutum ya jahilci abu to komai yana iya faɗa bi khilafin zukuri sabanin maza lima fihi min quwwatil badn saboda abin da ke tattare da su na karfin jiki wa jazalatir ra'yi da kuma karfin ra'ayi ce sa wajen lissafin da namiji yake da shi wajen san abu da lissafin da mace take da shi gurin san abu da lissafin siyasa ba wa imkanat tasarrufi da cikakken iko da namiji yake da shi wajen sarrafa al fil umuri wajen sarrafa al'amura al-mutaji ilayha wanda ake buƙata fi aksaril ahwali a mafi yawancin halaye kuna ganewa wa an Aisha radiyallahu anha qalat take cewa ja'atni miskinatun wata mata miskiniya ta zo ta hamilu ibnatayn laha tana dauke da ƴan mata guda biyu fa at'amtuha thalathata tamratin sai na dauki dabino guda uku sai na bata fa'adat kulla wahidatin minhunna tamratan sai ta dauki kowanne daga cikin ƴan matan nan sai ta ba ta dabino guda daya tunda da ita uwar da su su uku ne an ba da dabino guda uku kowanne ta ba shi ɗaya yanzu nawa ya rage wa rafa'at ila fiha tamratan li ta'kulaha sai ta dauki ɗaya dabinon ta sa a baki nan ta ci fastatanha ibnataha sai wannan ƴan matan suka sake nuna cewa suna da buƙatar ita uwar ta ba su wannan wanda za ta ci fashaqqat at-tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma sai ta raba wannan dabinon da za ta ci sai ta sake ba wannan sai ta sake ba wannan yanzu ko wannan sai ya ci ɗaya da rabi Aisha ta ce fa a'ajabani sha'anuha sai sha'anin ta bani mamaki wa zakartu alladhi sana'at li rasulillahi da manzon Allah ya zo na bashi labari fa qala sai manzon Allah ya ce inna Allah qad awjaba laha biha aljanna da wannan Allah ya wajibta mata aljanna aw a ataqa biha min an-nar ko in ta ta daga me daga wuta kaga wannan abinda ake kawowa shine ana so a nuna muku duka wajen yadda suka yi alaka da su a matsayin su na kananan yara da yadda suka je me suka ji tausayin su wa an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana ba da labari cikin wanda suka gabata yace kanat imra'atani ma'ahuma ibnahuma mata ne guda biyu tare da su kowace tana da ɗa ja'a dhibu sai ga karkeci ya zo fa zahaba bibni ihdahuma sai dauki dan ɗaya sai ya tafi da shi fa qalat li sahibatiha sai ɗaya ta ce wa ɗaya inna ma zahaba bibniki wallahi dan ki karkeci ya dauka ya tafi da shi wa qalat al-ukhra ɗaya tace inna ma dhahaba bibnik wallahi danki kirkici ya dauka ya tabbata shi fatahakama ila daud sai rigima ta taso sai suka dauko kin suka kawo ma annabi dauda da suka zo wajen annabi dauda faqada bihi al-kubra sai hukunci sai ce babbar ita take da dan fa karajata ala sulaiman bin daud alayhi salam da aka hukunci cewa dan na babban ne sai ta karama sai ta ce bata yadda ba sai ta yi afil duk wanda ya ce muku ba a daga kara a shari'ar musulunci to bai san shari'ar musulunci ba ko kotun shari'ar musulunci ne aka yi maka abu kana ganin ba a maka adalci ba to kana da daman kai afil ka dagewa ka daga kara ba a cewa tunda an ja ayoyi da hadisai baka yadda ba to baka da imani ba a yin haka kuna gani ba to ɗayan sai ta daga ƙara daga wajen annabi dawuda sai aka kai kai wajen annabi suleiman dan dawuda fa akhbarathu sai suka bashi labari da suka bashi labari fa qala sai ice ituni bisakin ashqahu bainahuma yace to tunda rigima kuke akan dan nan an yi hukunci a ta ba ku yadda ba fa zo da dan abinda za a kawo shine a raba shi kowa ya ɗauki rabi ko to da aka kawo sai ita babbar ta ce a ɗauko a raba shi biyun mana fa qalat as-sughra sai karaman ta ce la taf'al kar ai haka yace rahmukallah wa huwa ibnuha Allah ya maka rahama ni na yadda akan araba dan abashi ita ta tafi da dan tanta ne na yadda a daina gaddawa to daga nan ne ya gane cewa ita waccan babba ba dan ta bane shine faqada bihi lis-sughra sai ya gane cewa tun da kaga wannan tana da tausayi da imanin da bata yadda araba dan ba to alama ne na cewa dan nawaye na ta yi ita kuma waccan tun da ba ita ta haife shi ba bata san zafin me ba to araba kowa ya rasa kun san kowa ina akwai yan ataka tire mu a bara kowa ya mi kowa ya rasa Allah madaukakin sarki ya samu dace mallam Abu yana nuna lokaci yayi da mu tsaya nan abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure amma dai mun so mu abin nan mat ne kawai da zamu fara karatu da shi wa aka samu matsala insha Allah wa an dauko matakin gyara ko mallam in Allah madaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa da izinin Allah biyar dare in Allah ya da zamu dinga fara karatu yanzu abinda muka faɗa dare Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya yafe mana Allah ya ba mu ikon gyara kurakuran mu wa bi hadal qadri kifa wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh